السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من نأتي هدو زوجة رمضان وتمترى جرى النبي صلى الله عليه وسلم جبوده لشريك هدو بثلاثين لترى نتيجي دي بحشيرن زوجة بيار جبوبيو جبو مشاتفه من نمسك سورة تبيو إذا سورة البقرة ajiya man tsaya ne karshen aya ta 148 fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa li kullin wajhatun huwa muwalliha fasabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon aya ta 149 fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أنا بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَأْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
الله مدعوك تنسر كيشي ومن حيث خرجت tadi inda ka fita ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juya da fuskar ka zuwa ga bangaren masallaci mai alfarma wa innahu lal-haqqu min rabbik lallai wannan fuskanta zuwa ga masallacin ka'aba gaskiya ce daga ubangiji وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله مدوكشين سركي بايا ربكنا غبرن ابين دا kuke aiwatar mana wannan aya tana nuna mana Allah yana umartar annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ita kowace fuska ya fita ta ko ina ya fita ma'ana sabi inda ya fito kenan ya kama hanya idan lokacin sallah yayi ya tsaya ya fuskanci ɓangaren masallacin Allah mai alfarma kuma lallai wannan fuskantar masallacin Allah mai alfarma yayin da za a yi sallah gaskiya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah maɗaukakin sarki baya rafkana gabarin abinda bayi suke aiwatar Allah ya ci gaba da cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram Allah ya ce hakanan dukkan inda ka fita ka juyar da fuskar ka kana mai fuskantar ɓangaren masallaci mai alfarma wa haythu ma kuntum duk inda kuma kuke a duniyar nan ya ku sauran masu imani fa wallu wujuhakum shatrahu kuma ku juyar da fuskar ku zuwa ga wannan ɓangare na masallacin Allah mai alfarma mai ya sanya Allah madaukakin sarki ya bada wannan umarni sai Allah ya ce li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja dan kada mutane su zamo suna da hujja a kan ku illal ladina zalamu minhu sai fa waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu su kuma Allah ya ce fala takshawhum kar ku ji tsoronsu wakshawni Allah ya ce ku ji tsorona ni kadai ba'ana waɗancan kar ku ji tsoronsu ni kadai za ku ji tsoro wali utimma ni'mati alaikum kuma domin in cika ni'ima ta gare ku wala'allakum tahtaduna haka nan dan ku samu shiriwa akan jarda Allah madaukakin sarki. Wannan aya idan muka kalle ta ko waɗannan ayoyi guda biyu muna iya cewa ma ayoyi guda uku zamu ga cewa a ciki Allah ya maimaita a fuskanci masallacin Ka'aba mai alfarma yayin da za a yi sallah. Duk daga fadan Allah subhanahu wa ta'ala قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام أغنى منك فول وجهك شطر المسجد الحرام لما كما أني كرم متاني وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر سنن سيوانا آية ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه لن أقم الرب فنزي آية تكي بيال إتاء ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطر لما قد يقول أنه آيوين قبات آية أما يميتا أفز كنت مسلحة كأبا يا إلدى أكذوذا أي سلا هو يا إلدى متين يفتا تكون بنغري أقول إنا إكي أدونيا ya juya ya fuskanci wato al-qibla. Sai malamai suka ce to menene hikimar maimaita waɗannan abubuwan haso uku? Wa min aitu karista wa aitu ma kuntu. Menene hikima? Malamai sun karjula sun dangane da hikimar da ta sanya Allah subhanahu wata'ala ya ta maimaita wannan kuma. Wasu malamai suka ce Allah ya kawo ne kawai don ƙarfafa magana. Dan a ƙarfafa cewa lalle lalle a fuskanci dakin Allah mai alfarma yayin sallah. Suka ce dalili saboda shine farkon hukunci da aka fara yankewa a addinin musulunci. To saboda shine farkon wani hukunci wanda aka shafe shi aka kawo wani sabo. Shi sanya ya buƙaci a ƙara maimaita wa mutane a nan na ga musu domin su ɗauki wannan abin da muhimmanci. Wannan magana Abdullahi ɗan Abbas ya tabbatar da ita kamar yadda Imam al-Hakim ya rawaito. Abdullahi ɗan Abbas ya ce dalili an kawo ne ko an maimaita su ne domin a ƙara ƙarfafa wannan hukunci. Saboda shi ne farkon wato shafe hukunci da aka fara samu a kan wannan matsala. Masu magana ta biyu suka ce a'a. Allah madaukakin sarki ya maimaita waɗannan abubuwa ne bisa halaye guda uku saboda kowane hali akwai matsayin maimaita shi. Suka ce ayar farko ta cikin qad nara taqallubu wajhaka fis sama da Allah yake fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai ya kira sauran masu imani yake wa aitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu. Sai suka ce wannan fawalli waje haka shafar al-masjid al-haram. Suka ce wannan ga mutumin da yake cikin masallacin Ka'aba. Ma'ana hukuncin akan mutumin da ke cikin masallacin Ka'aba. A nan lalle lalle ya fuskanci shi ɗakin Allah mai alfarma din yayin da yazo zai yi ibada. Ina fata an gane. Suka ce amma ayar da take biye da shi ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحكم ربك سكتي wannan kuma ga mutumin da wato yake cikin makka amma kuma baya cikin masallaci mai alfarma mana a cikin garin makka yake amma kuma baya cikin masallaci mai alfarma kenan baya kallon Ka'aba sukace shi ma anan sai ya juya ya fuskanci ina Ka'aba take. Sannan sai suka ce wannan aya ita kuma ta uku wa min aitu karajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa aitu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja. Suka ce ita kuma tana magana ne akan sauran biranen musulunci baki daya da duk garuruwan musulunci baki daya a duniyar nan duk inda ake sai a fuskanci ina Makka take. Ina fata an gane. Sai suka ce wannan shine dalilin maimaita waɗannan ayoyi domin suna maganganu ne akan halaye guda uku. Wannan magana al-Imamur Razi Fakhruddin Razi ya tabbatar da wato wannan magana. Sai magana ta uku wadda ta yi kama da wannan wanda Imam al-Qurtubi yake ita ce mafi inganci. Shi kuma yake cewa ta farko wadda take cikin kaddara ta kalluba wajen hika fi sama. Da Allah yake fawalli wajen haka shatar al-masir al-haram. Sai Imam al-Qurtubi yake wannan tana magana ne ga mutanen da ke Makka. Sannan wadda take biye da ita kuma ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحكم ربك يجي هنا مغنى لي اكن ثورا دنيا باقي ايا ده وان ده سكي cikin makka ma amma ba sa cikin kaaba da sauran duniya ma baki daya shi yana ganin wannan kuma ta kunshi sanan sai wannan ta uku ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام sai Imam al-Qurtubi yace wannan yana magana ne akan mutumin da ya fita zai yi tafiya ga matafi shi kuma in ya kama hanyar tafiya to a duk inda yake a hanyar tafiya sai ya juya ya fuskanci Ka'aba ina fata an gane sai dai wannan banda wanda yake sallan nafila akan abun hawa a halin tafiya domin shi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah akan taguwar sa ne min aitu tawajjuhati dai inda ta fuskanta yadda cewa ruwaya ta nuna yakan tsaya farko ya kalli al-qibla ya kabbara sannan kuma sai ya juya kan taguwarsa ya kama hanya ya kuma yi sallah yana ima'i duk inda ta fuskanta wannan ita ce magana ta uku sai masu magana ta hudu suka ce a'a waɗannan ayoyi gaba ɗaya suna da alaƙa ne da ayoyin da suke kamun su ba wai an zo da su ne dan wannan ba suke cewa da farko kannara ta kalluba waje ika fi sama suka ce kaman Allah ya amsa buƙatar annabi ne sallallahu alaihi wasallama na neman a bashi dama ya koma kallon Ka'aba madadin kallon Baitul Maqdis ina fata an gane suka ce shi da Allah ya amsa wannan buƙata ta sa a wannan aya shi za a ci cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sannan kuma aka kira sauran masu imani su ma su haka suka ce wannan shine dalili ta biyu kuma suka ce ita kuma Allah madaukakin sarki ya ambato cewa canja al-qiblar gaskiya ce daga Allah subhanahu wa ta'ala domin a ƙara ƙarfafa waccan magana ta farko cewa fa wannan umarni da aka bayar umarni ne na gaskiya daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai suka ce ita kuma ta uku ta zo ne domin ta katse hanzari ta katse duk wata hujja da yahudu za su kafa kan cewa dambe ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallama yake saba musu amma kuma yana kallon al-qiblarsu shi sanya Allah yake cewa a cikin jamali Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatu ina fata an gane suka ce wannan shine dalilin hikimar da ta sanya wato waɗannan ayoyi suka zo aka maimaita su aka maimaita al-Imam Ibn Ashur ya ƙara ƙarfafa wato kusan wannan magana ta ƙarshe ta wani ɓangare inda shi ma yake cewa idan muka kalli waɗannan ayoyi sai ce za mu ga takarrar al-amru bi istiqbalin nabi al-ka'aba salasa marrat za mu ga an maimaita umarni ga annabi ya fuskanci ɗakin ka'aba hasuru sai ga fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ne zai mata wa min aitu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ne zai mata wa min aitu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram kaga an umarce shi hasuru sa'annan kuma sai yake wa takarrarar amru bi istiqbalil muslimin al-ka'bata marratayn sannan kuma an umarci musulmi su kuma sauran al'umma kenan na duniya baki ɗaya su kuma su fuskanci Ka'aba su biyu da waccan ta farko da Allah yake fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram a ciki sai yake da wa sauran masu imani sai yake wa min wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu kaga wannan umarni ne ga sauran musulmi wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu sannan guri na gaba wannan ta ƙarshe ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذا نقوم أن أمر شمن ذن الله أقولي أكو sannan su kuma sauran masu imani musulmai an umarce su su fuskanci aikin Allah mai albarma a guri biyu. Ina fata an gane. Sai ce wata karrara annahu al-haqqu thalath marrat, sannan kuma sai Allah ya maimaita cewa kallan fa wannan alqibla gaskiya ce daga Allah, sai da aka maimaita shi guri uku. Shi ma tun daga kad nara taqalluba wajhika fi as-samaa فولي وجهك فلنولي انك قبلة ترضاها وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. هذا عنك انه الحق من ربهم. ثم كما جبا الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يعلمون انه الحق. kaga hakko tazo sannan sai kuma ta gaba ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربي. ina fata an gane. kaga shi ma an maimaita shi hasso nawa, hasso uku. sai ce wata karrara ta'mim al-jihad thalath marrat, sa'annan kuma an maimaita wato game waɗannan ɓangarori shi ma hasso uku. sai ce to wannan yana nuna babbar manufar shi ne kulluhu at-tanwij bi sha'ni istiqbal al-ka'ba wa at-tahdhir min tafarruq at-tasahul fi dhalika taqriran lil-haqq fi nufus al-muslimin. sai ce babban manufar shi ne a nuna girman sha'anin fuskantar Ka'aba dan kuma a tsoratar da su sauran masu imani kada su kuskura su sakaci wurin tabbatar wannan, kar a samu kodar dan wasu sun yi surutai su kuma su janye su daina fuskanta. wannan yana so ya nuna mana cewa wato idan shari'a ta tabbatar da abu ba ruwanka kuma da suwaye za su shuka a kan ko da za su wani su kwana suna surute in dai abin ya tabbata a shari'a ba ruwanka da wannan ba kawai abin da Allah ya ce. ina fata an gane. shi sanya domin a yi raddi ga masu inkarin tabbatar abin sai Allah ya maimaita don a nuna cewa ashe abin yana da matuƙar muhimmanci. ina fata an gane. saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin hikimar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya maimaita shi za duk inda kaga an samu maimai na wani abu to akwai hikima, kamar yadda muka gani anan. sannan idan muka kalli ayar za mu ga Allah a ƙarshe wannan ta ƙarshe ko waccan yake wa Allahu bi ghafilin amma ta'malun, Allah madaukakin sarki baya rafkana ga barin abinda kuke aikatawa. malamai suka ce wannan yana nuna mana cewa ya halatta a danganta aiki zuwa ga dan adam amma ya'malun, amma ya'malun a wata kira'a kaga an danganta aiki zuwa ga su ɗan adam kenan. mana Allah yana sanar da abinda kowa yake yi, abinda bayinsa suke aiwatarwa. wanda ya nuna za a iya danganta wa bayi aiki, wannan ƙarar raddi ne ga mu'tazila waɗanda suke cewa ɗan adam Allah madaukakin sarki bayi da iko akan aikinsa, aikinsa baya rataya da ganin damar Allah, kawai ɗan adam yana cin gashin kansa ne, duk abinda ya aiwatar yana yi ne da kudirarsa ba ta da alaka da ta Allah. kaga a wannan aqida yana nuna kenan zai iya yiwuwa wani abu ɗan adam ya aiwatar abinda kuma Allah ba shi ne ya ga dama ba. wannan kaga ta ci karo da ayoyi da yawa, mata sha'una illa an ya sha Allah wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulmati al-ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. kaga ashe duk wani abu wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, ashe Allah duk ya san komai na dan adam na abin da yake yi. amma wannan aqida tana nuna kenan Allah bai san waɗannan abubuwan ba, bai da alaka da waɗannan ayyuka sai aqida ta biyu aqida jabariya wannan aya ta rushe waccan aqida da su kuma suke ganin shi dan adam kawai tamkar ka saki takarda ne a cikin wato guguwa ko iska a kaga sai yadda guguwa ta yi da wannan takarda to ma'ana wai da aikin da dan adam ya aiwatar bai san yana aiwatarwa ba Allah ne yake tilasta shi wannan ita ma muguwar aqida domin wanda yaje ya aikata tabargaza yayi masha ayi alfasha kiran Allah ne yake shi ba shi yayi ba ina fata gani amma wannan aya ta tabbatar da aqida ta ahlus sunna wal jamaa da suke cewa shi dan adam yakan yi aiki ne gaskiyar shi bisa zabin Allah ya bashi mai irada ne yakan zabi yayi aiki kuma za ga wani adam zai cewa za ni masallaci bari in je masallaci wani kuma zai ce bari in je gidan rawa ko ba haka bane kuma bisa iradarsa an bashi dama yayi wannan ina fata an gane sai dai yana da dama yayi wannan sai dai abinda zai aiwatar din yana rataya ne kuma da abinda Allah ya ga dama sai Allah ya ga dama sannan abin ya tabbata me yasa saboda babu wani abu da yake sai tabbata mulkin nan cikin samai da kasai baki daya a cikin mulkin Allah sai abinda Allah ya ga dama ina fata an gane shi da Allah ke wama ta sha'una illa an yasha Allah mana komai kenan da ka gani sai Allah ya ga dama da mashi'ar sa ce abin ke tabbata sawa'un mashi'a ce kauniyya ko kuma mashi'a ce shar'iyya mana kauniyya ce ko kuma wato shar'iyya amma dai babu wani abu da zai faru ba tare da sanin Allah subhanahu wata'ala ba ba tare da ikon Allah subhanahu wata'ala ba ba tare da tsarin Allah subhanahu wata'ala ba shi da anan yake wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ba mai rafkana bane ga abinda wato kuke aikatawa kenan Allah ya san abinda kuke aiwatarwa akan haka Allah subhanahu wata'ala zai yi sakayya ga dukkanin wanda wato ya saba ma Allah subhanahu wata'ala dan wata gaba da zamu duba anan Allah yake ne Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja dan kada mutane su zama suna da hujja akan mutane anan zai iya daukan yahudawa zai iya daukan kafiran quraishawa mana Allah yayi umarni a juya ne a kalli wannan alqibla ta Ka'aba dan kada mutane su samu hujja akan wasu malamai suka ce ana nufin mutane anan yahudawa to wace hujja yahudawa suke da ita Imam Tabari yace hujjar shi ne innahum kanu yaqulun dan kasance suna cewa ma jara muhammadun wa ashabuhu aina qiblatuh dan kasance suna cewa wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ba su ma san ina ce alqiblat su ba kenan kawai jiri-jiri suke ba su san ina ne alqiblat su ba hatta adaina umna'anu suke cewa ai sai da mu muka shiryar da su ina alqiblat su wa qawluhum da kuma fadin su da suke cewa yukhalifuna muhammadun fi dinina wa yattabi'u qiblatana suka ce annabi muhammad yana saba mana wurin addinin mu amma kuma gashi abin alqiblat waɗannan sune hujjojin da suka kasance suna kafawa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wannan shi sai ya sai Allah yake da sahabbai da annabi Allah yake ku juya ku fuskanci dakin Allah yayi umarni ga sauran musulmin duniya gaba daya ku fuskanci dakin Allah dan ma kada ya kuda wannan su kara samun wata hujja akan su yanzu ana kallon Ka'aba daya ba alqibla su ba alqibla ce ta ubangiji ba annabi Ibrahim alayhi salam sa'an nan kaga ba su da hujja cewa bai san ma alqibla ba sai da suka nuna masa sa'an nan kuma ya juya ya fuskanci alqibla din dan ba ya rushe wannan magana da suke cewa gashi yana fuskantar alqiblar mu amma kuma yana saba ma addinin to yanzu ya saba ma alqiblar tasu ya kuma saba ma addinin nasu saboda dama baya kan wancan addinin nasu to sai Allah yake illal ladina zalabu minhum sai waɗanda suka yi zalunci cikin su sauran waɗancan mutane shine malamai suka ce sune mushrikan quraishawa to shin zai yi mushriki ya zama yana da hujja akan masu imani? Malamai suka ce a'a, abinda ake nufi anan hujja ce wanda take batacciya. Wace ce wannan hujja? Shine da suke cewa ai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dawo zuwa ga fuskantar al-qibla, to sannan a hankali ma zai dawo kan addinin. To shi zan yi Allah ke dan kada mutane su zama suna da hujja akan ku su ne waɗancan ahli kitabi. Amma sai Allah ce sai dai waɗanda suka zalunci kawunansu su wannan hujja su ba karɓaffiya ba ce. Ita ce mai waɗannan cewa wai ya dawo yana kallon al-qiblan mu, to sannan a hankali ma zai dawo addinin mu. Baya da za a yi manzala ya dawo kalli ya bautata mu gumaka. Shi zan ya sai fa su waɗanda suka zalunci kawunansu, to su wannan hujja ta su bata ma isa hujja da za a kalla ba, saboda ba hujja ce karɓaffiya ba. Ina fata an gane. Shi zan ya sai Allah yake cewa kuma na juyar da ku ne saboda wasu hikimomi. Na ɗaya, wani utimma ni'mati alaikum, domin in cika ni'imata a gare ku. Ma'ana dan Allah maɗaukakin sarki ya cika musu ni'imarsa wato a kansu. Sa'annan bayan cika wannan ni'ima ɗin kuma sai ya ce wala'allakum tahtaduna, kuma domin ku samu wato shari'a. Cika ni'ima a nan, wace ce ni'imar ake nufi? Malamai suka ce ana nufin wannan canjin al-qibla. Ita ce ni'imar da ake nufi a nan. Akan haka sai suka ce ba karo kenan tsakanin wannan aya da waccan aya cikin suratul ma'ida. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Suka ce ba dan kuma saboda waccan ta suratul ma'ida tana magana ne akan itmamun ni'ma al-kamila, kuma al'amma cika ni'ima wadda take cikakkiya kuma ta gaba daya, musulunci ne gaba daya. Ina fata an gane. Wannan kuma tana magana ne akan cika ni'ima wadda take al-kasa, wanda ya shafi iya wato ɗakin Ka'aba. Kaga akan haka ke dan babu karo tsakanin waccan ni'ima, babu karo kuma da wannan ni'ima. Ana maganar wannan ni'ima ce ke bantacciya, ni'imar kallon ɗakin Allah mai alfarma. Waccan kuma ana magana ni'ima ce cikakkiya, ni'ima ce ta gaba ɗaya, ni'imar addinin musuluncin ma baki ɗayansa. Ina fata an gane. Na'am.
Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun.
Allah madaukakin sarki yace kama arsalna fikum rasula, kamar yadda muka aiko manzo cikin ku. Mafazin kama, wasu malamai suka ce kafin dinnan tana ma'anni ne na nasaba, a matsayin sifa ce ta wani masdari wanda yake mahdhuf. Taqdiri yana da alaka da ayar baya, wali utimma ni'mati alaikum itmaman mithlu ma arsalna fikum rasula, ma'ana domin in cika ni'ima ta gare ku cikawa kamar yadda na aiko manzo cikin ku. Ma'ana juya al-qibla zuwa Ka'aba ni'ima ce. Haka nan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauke da shari'a da alqur'ani da sunna ni'ima ce. Ina fata an gane. Shi sanya ma wasu ke cewa ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi akan bayi ta hanyar juyar da su zuwa ga kallon Ka'aba ni'ima ce babba. To haka kuma ni'imar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar musulunci ma gaba daya ita ma ni'ima ce babba. Shi yasa kenan wannan aya tana da daga cikin cikon ni'imomi na hudu, bayan Allah ya ambato ni'imomi guda uku a baya. Dan yake ne an yakuna linnati alaikum hujja, dan kada mutane su samu hujja akan ku. Illal ladina zalamu minkum, kaga dan kada mutane su samu hujja akan ku ni'imar. sannan wali utimma ni'mati alaikum dan in cika ni'ima ta gare ku ita ma wannan wata ni'ima ce wata daraja wala allakum tahtaduna dan ku shiryu akan tafarkin Allah ita ma wata ni'ima sa'annan arsalna fikum rasulan minkum ita ma wata ni'ima ina fata an gane kisa suka ce tana da alaka da wato waccan aya ta baya ma'ana duka waɗannan suna cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya aiko mana ko ya saukar da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin tabbatar da su ya saukar masa da alqur'ani shi da yake cewa wannan domin in cika ni'ima ta gare ku cikawa kamar yadda na aiko wato manzo cikin ku shi wannan manzo minkum kuma dan cikin ku ne yatlu alaikum ayatina yana karantar da ku ayoyin mu wayu zakikum kuma yana tsarkake ku daga shirka da sauran abubuwa da musulunci ya arabta wayu allimukum alkitaba kuma yana ilmantar da ku kitabin Allah wal hikma da kuma hikima ita ce sunnata annabi sallallahu alaihi wasallama domin ma'anar hikima shine bayanin abinda alqur'ani ya kunsa da bayanin abinda musulunci yake tattare da shi wannan kuma shine abinda sunna ta zo da shi wa anzalna ilayka dhikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma ya sanar da ku abinda ma ba ku kasance a da kun sani ba shine zai ba ku labaru na annabawa wanda zamu ga qur'ani yana cike da labarurruka na annabawa manzo Allah ya bada labarurruka kuma na annabawa da kissoshi na bayin Allah na mutanen da suka gabata mutanen kirki da ma aka san aka zamu ga dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da al'umma a wannan bangare abinda ba su sani ina fata an gane wannan aya zamu ga aikin manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi abubuwa ne guda biyu zuwa uku a wannan aya na daya yatlu alaikum ayatina yana ilmantar da mutane ayoyin Allah ma yana karantar da su tilawa domin ya tulo mini tilawa wannan ya nuna mana cewa zaka koyi alqur'ani ne ta hanyar tilawa kamar yadda muka bayani a baya shine ka zauna a karantar da kai alakana maka sai daga cikin ayyukan da manzo yake yi sallallahu alaihi wasallam karantar da sahabbai tilawar yadda za su qur'ani za su karanta qur'ani wanda ya nuna mana wajibi ne kenan ka koyi qur'ani ta hanyar ka je a karanta maka kuskure ne kamar yadda nika faɗa ka dauki kawai kofin qur'ani mushafi saboda kawai ka iya karanta matsakin larabci ka sai zaka karanta ko kuma wani translation da ake yanzu na bakin ne na larabci ake fassara shi da rubutu na nasara mana rubutu na boko in aka rubuta zalikal kitabu la rayba fihi sai kuma azo a rubuta maka zalikal kitabu la rayba fihi da alphabetically a b c zuwa z ina fata an gane to kuskuren anan shine in ka ce wai kai ba za ka je ka zauna a koya ma ba wannan kawai za ka karanta za ka ga mutum yana cika tubara daya wanda zai koya ma akwai me akwai makarijin koro akwai sifatul quru wanda shi kuma wannan fassarar da akai ba ta dauke da waɗannan abubuwa domin zalikal kitabu la rayba fihi za wanda yake fitowa daga mai faraful lisan ma'a atrafi sanayil ulya na fata an gane to shi wannan da yake fitowa daga faraful lisan ma'a atrafi sanayil ulya za ba muta za a larabci sai dai za na fata an gane a boko rubutun boko abcd za muke da ita ina fata an gane saboda haka kawai kai zaka karanta ne zalikan kita sannan me wannan harafin ya kunsa na sifat babu ina fata an gane sannan bayan wannan zaka zo ka karanta kuma wani abun ba daidai ba aina ma takunu yanzu muka wuce aya a jiya aina ma takunu ya ati bikumullah in ba isa ba sai ka rubuta maka ya aki sai ka karanta ya aki bikumullah kaga kare ya bayan kuma ya aki bikumullah sannan su arraumu an ishmamu da sauran abubuwa da suke kara mashi kansa karatun ya zama kamar yadda Allah ya saukar zaka za ka matsala sannan malalle ne ka san su idgami ikhlabi da sauransu ina fata an gane kaga nan kawai zaka karatun ne da ka saboda kawai karantuwa kake saboda wannan bin irin wannan mukabara zuwa zaka ka zauna gaban malami a karantar da ka me yasa saboda haka abin ya taho silsila ina fata an gane Jibril da yazo sai ya karantar da manzon Allah har ma manzon sallallahu alaihi wasallam an gana koya masa wahala yake sha yana saurin maimaita sai aka ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala daga nan Jibril yazo kamar da Ibnu Abbas yake sai sun koyar da kai yana karantawa Jibril ne manzala yana ji daga Jibril ya kammala sai manzala ya karanta kamar da Jibril ya karanta da shi kaga ashe malamin Jibril manzala wurin Qur'ani Jibril yaran shi ba larabe ne shi cike da bai amma sai da aka koya masa sai da ya karba ya lakana masa har yake ya kara min akan wani harafi ya kara min har sai da ya kara min akan harufa guda ba to zamu ga kuma sabai haka akwai wanda ya koyi fiye da sura 70 daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar wata rana ya ji Hakim ibni Hisham ibn Hakim yana karanta suratul Furqan yace da na kasa kunni sai naji ba yadda Annabi ya koya mu ni kuma takamata manzon Allah ne ya koya mu kaga shi gurin manzon Allah suke zuwa koya mu yace ne ni ba in fusko shi yana salla amma dai sai ne hakuri ya idar yana idarwa sai na shi kurkudo shi nake kaiwa ya kace wannan karatu sai yake manzon Allah ne ya koya musu Umar yake kuskure kake yi dan ni manzon Allah ne ya koya mun amma ba haka bane yace sai na janyo shi gurin manzon Allah nake ya manzon Allah wannan yana karanta Qur'ani ba yadda ka koya mun ba sai manzon Allah yake sake shi sai na sake shi yake karanta kan Isha sai kake yana karanta sai manzon Allah yake haka haka sauka sai shi kai ma Umar karanta Umar yana karanta sai manzon Allah yake haka haka sauka sai ce inna hadal qur'an unzila ala sab'ati ahruf wannan qur'ani an saukar da shi kan arba bakwai fakka kuma ta yassara min kaga a shi manzon Allah ya koyar da shi wancan da wani arafin an koyar da Umar da wani arafin kaga a shi kenan ba zai yi kawai ka je kawai ka dauki bakake na boko ka ce zaka koyi qur'ani wannan ganganci ne ka tokara zaka yi ko albashi sai ya sai ka ji wani iya karatun qur'ani kaman ka gudu Allah ya kiyaye ba wannan raunak da dadi na alqur'ani duk ba za ka ji kaga anan aiki dai da manzo yake yi kenan yatlu alaikum ayatina sannan yuzakkiku aiki da bi da manzo yake shine tsarkake halayyar mutane manzo Allah ya zo ya gyara halayen jama'a shi san ya duk wani abu da ya shafi magudanci manzo Allah sai ya hana da Bilalu Abu Zarin ya aibata shi da mahaifiyarsa mai manzo Allah yake innaka muru'un fika jahiliya akwai sauran magudanci tare da da wani yace ya lal muhajirin da wani yace da wani ya lal ansar sai wani yace ya lal muhajirin mai manzo Allah yake da uwa ko bar wannan maganar magudanci ne kira zuwa ga kabilanci duk kaga yazo kenan ya tsarkake bayan Allah ya raba su daga mugayen dabi'u ya koya musu kyawawan adalci ina fata an gane da wani yazo yake wallahi wannan rabon da Annabi ya ba Allah aka nufa ba Ibn Mas'ud ya tafi yazo yake wallahi na ga Annabi yazo yake ya manzala kaji kaji abin da wani ya fada da ran sai baci ko sai murmushi sai ji Allah ya kan dan uwana Annabi Musa an cutar da shi da abin da yafi haka ma yayi hakuri ya ne shi yake koya mana anan ka zama mai hakuri ai maka ba daidai ba ka ganni kaga ka samu tazkiyatul nafs don ba kawai kai ibada kuma in aka taba ka kuma ka dauko baran da ni wannan ba musulunci bane ina fatan gani ma'ana kai ibada sannan a taba ka kuma ka kyale mutum ina fatan gani kace na kyale ka dan musulunci je ka kaga ashe kenan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da suke gyara wa mutane ala yake tafkiya shine azumin watan ramadan shi da manzon yake in wani qatalahu aw shatamahu falyakul inni sa'im inda wani zai zo ya yake ka koya ya zage ka ka ci azumi nake ne zai ce in ka isa sai zun gure ma hanci ko ba shine abinda matsanta suke ba in ka isa in kaza kaza suke ta bai saboda Allah ya baka hakuri azumi nake ka ji tsoro eh na ji tsoro yi hakuri azumi nake wannan kaga hanya ta biyu abu na uku yu'allimukumul kitab ya ilmantar da su littafin Allah kaga ashe qur'ani kenan fuska bi ake koyarwa akwai waccan tilawa akwai ilimin da qur'ani yake tattare da shi zamu ga shi ma wannan yana cikin ayyukan annabi da sahabbai suka ce wannan aya ya manzala mu ya take ne allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmi waye cikin bai zalunci kansa ba sai manzala ya ce ba ku ji abinda luqman yake ga ya kansa ba kaga ya fassara muku shine ne tafsirul qur'an bil qur'an ba ku ji ne luqman yake da kansa ba ya bune ya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun azim kaga an fassara musu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmi ai wa lam yalbisu imanuhum bishirkin ina fata an gani kaga nan ma wani bangare ne da ake so ka koyi wato alqur'ani sannan sai aiki na gaba na hudu wayu allimukum ma lam takunu ta'lamu shine malam tabari yake cewa kamar labarin ruka na wadanda suka gabata da sauran abubuwa makamantan wannan sai Allah yake fadhkuruni wa ambacin azkurukum mimma zan ambace ku washkuruli ku godiya gare ni akan ni'imomin da na nimta ku wala takfurun kada ku kafirce mu ma'ana kada ku gutsuce mu lafazan fazkuruni fi'lul amri fazkuruni a fi'ilin akwai fi'ili da fa'ili da maf'ulun fazkuruni fi'lul amri sa'annan zamu ga annunu nunul wiqaya wannan ya'u din ita ce maf'ulun ita kuma wawutin fazkuru shine fa'ilin matan gani sannan kuma wannan jumla tana da jawabi fazkuruni azkurku ku ambace ni ne ma zan ambace ku mana ku yi min zikiri ne ma zan yi muku zikiri sai malamin suka ce me ake nufi da zikiri a nan malamin suka ce ya kunshi zikiri na zuciya da zikiri na harshe da zikiri na gaba da sunansa zikiri na zuciya hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala yanda duk za ka yi wani aikin kirki ka hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala ka yi dan Allah ya zama babu shirka cikin ayyukanka sai ikhlasi dan Allah to anan kayi ne kayi zikiri shi da imamu al-qurtubi yake cewa wa aslu dhikri at-tanabbu bil qalbi asalin zikiri shine fadaka a cikin zuciya lil mazkuri ga abinda ake ambato wanda ya kuzi lahu da kuma farkawa da fadaka ga wannan abu wasu biya zikiru bil lisani zikiran li annahu dilalatu ala zikril qalbi idan aka zikiran harshe an ambace shi da suna zikiri ne saboda yana nuna abinda ke cikin zuciya domin idan zuciyar ta hararo girman Allah to shine za ka tana furtawa akan zaki ina fata an gani shi kan ya ce wasu malamai suke cewa abinda ake nufi uzkuruni bi fa'a azkurkum bis sawabi wal maghfira ku ambace ni ta hanyar biyayya ne ma kuma zan ambace ku ta hanyar ni muku gafara in ba ku lada kaga nan kenan abinda mai risala ke cewa ambacen Allah wurin umarninsa da annabi Allah yake ai kaza sai ka bari Allah ka aiwatar Allah yake kar ai kaza ka guje shi to fa kai zikiran Allah a zuciya kai dan Allah kai zikiran Allah sanan kan harshe ka dinga tasbihi wani bawan Allah yake ya manzala abubuwa sun yi min yawa ga ya min wani abu wanda zan riki sai ce la yazalu lisanaka rataban min zikrillah kada harshen ka ya gushe ko da yaushe yana danye da ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah yin salati ga annabi ko da zama kai shiru ka dinga la hawla wala quwwata tasbihi haylala da sauran zikiri wannan ya zama kana zikiri kan harshe kana yi kan gabbai kana kiyayewa cikin zuciyarka to idan kai wannan Allah shi ma sai ya ambace ka shine manzala yake idza zakarni fi nafsi zakartu bi nafsi yallo ajiji ku wa idza zakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairum min mala'in sa'annan ga in billada ne zaka samu a gurin Allah subhanahu wataala. Na'am.
Ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون
يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك الإيمان استعينوا بالصبر التي كنمت مكو لا الله سبحانه وتعالى ورنبيا مكاونا وكبكاتو كنمت مكو الله تحنير حقوري والصلاه لكم صلى انما مع الصابرين للي الله مدوكين سركي يانا تاره da masu ma'ana wannan aya tana nuna mana in dai mutun yana so ya samu cimma burinsa cikin al'amura to ya zama mai hakuri ya zama mai sallah menene kuma hakuri shine tsare kai ka danne zuciyarka akan wani abu da dukkanin bangarorin hakuri guda uku danna rai akan bin Allah danne ranka akan guje masaba ma Allah danne zuciyarka da hakuri akan jarrabawa da Allah zai maka wannan aya makamance ta ta gabata a baya waɗannan abubuwa guda biyu sune abubuwan da suke taimakawa mutum ya cimma burinsa rike sallah hakuri da juriya akan al'amura to zaka kai ga cimma buri idan ka rike waɗannan Allah ya sa mu dace inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri kuma kanci Allah yana tare da masu hakuri yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da gudunmawarsa yana tare da su da basu tallafi da kariya saboda sun yi hakuri dan Allah sun yi hakuri wurin bin Allah sun yi hakuri akan jarabawa da Allah madaukakin sarki ya musu sai Allah ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kar ku kuskura ku dinga faɗin waɗanda aka kashe wurin daga addinin Allah ku dinga cewa matattu ne a bal ai ku bar wannan magana a ayahu sura yayyu ne su a gurin Allah subhanahu wataala walakin la tashurun sai dai ku ba ku sarra yayyu din bane shi sanya kuke ganin kamar mutuwa suka wannan aya ta daidai da fadin Allah da yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun rayayyu ne su a gurin ubangiji Allah na azza fariqina bima ataahum Allahu min fadli suna ma masu farin ciki da jin dadi da murna da irin falalar da Allah madaukakin sarki ya ba su na
wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
أولئك
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
الله مدوك جنسر كيشي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والله إذا مجربيك دوانا أبنطوه والجوء دينوى wa naqsin min al-amwali wal anfus da tawaya ta dukiya da ma tawaya ta rayuka was samarati da ma tawaya ta wato kayan abinci kayan itatuwa amma duka waɗannan wa bashirin sabirin Allah ya ce kai bishara ga waɗanda suka yi hakuri akan duka irin wannan jarrabawa su wane ne waɗannan masu hakuri din sai Allah ya ce su ne allazina idza asabatuhum musiba sune waɗanda idan musiba ta afka musu kalu sai kaji suna cewa inna lillahi daga Allah muke wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki za mu tsaya wannan aya tana nuna mana Allah subhanahu wataala yayi alƙawari a wannan aya sai ya jarrabu bayansa da wasu musibu guda biyar na ɗaya alkhawf tsoro. Tsoron nan zai iya zama tsoro ne wanda yake a malamai suka ce farko wala nablu wannakum bi shay'in wallahi sai mun jarabe ku da wani abu kaga da kira wai suka ce da kira anan ta zo ne littaklin ta nuna kankantar abu ba na kenan wallahi sai mun jarabe ku da dan wani abu na tsoro ko kuma suka ce na kiran ta zo ne dan ta littaklin ta yawaita abu wallahi sai mun jarabe ku da wani abu na tsoro mai yawan gaske al-khawfu din nan malamai suka ce khawfu ne am zai iya daukan khawful am da khawful khas al-khawful am shine Allah ya jarraba al'umma gaba ɗaya da tsoro ta zama kowa a cikin firgici yake kowa da kowa Allah ya kawo ta jarrabawa ko rashin zaman lafiya ko rashin kwanciyar hankali Allah ya kiyaye sai ba kowa tsorace yake ai ba za a manta da abin da ya faru ɗan shekarun baya kaɗan ba kaga kowa mai a masallaci a tsorace kake a guri kaza a tsorace kake baka da tabbas kuma mutum ya shigo masallaci da ɗan wani kunshi ya fita zai alola sai ga gaba ɗaya ana gudu ko ba haka ba ne kaga wannan khawfun ni'am kowa ya shiga cikin rudu da mai da farjiki ko ya zama kuma khawfin keɓantacce ne kai ki shafa Allah ya jarabe ka da wani ban tsoro kai a karan kanka ka za ka zama lafiya to wannan jarabawa ce ta Allah na fata an gani waljui haka nan yunwa ko dai Allah ya hana ka abin da za ka siya sai zai ga abincin amma ba ka da kuɗin da za ka siya ka ga kana cikin yunwa kamar yadda muke gani yanzu ko kuma ga kuɗin naka amma ba abincin Allah ya jarabi al'umma da fari ko ya jarrabe su da fari ko ya jarrabi al'umma da rashin albarkar abincin kaga ga kuɗin ga komai amma kuma babu abincin ina fata an gane shi ma wannan nau'i ne na yunwa baki ko kuma ya zama ga kuɗin ga abincin ga komai amma kuma Allah ya hana ka ci to bai baka zaman lafiya da kwanciyar hankalin da ba za ka iya cin abincin ba ana samu ko ba a samu ana samu wannan ita ma jarabawa ce sannan wa naqsi min al-amwal da tawaye dukiya sai Allah ya jarabi mutum da asara ko wani bala'i ya afka ma dukiyar shi ma wannan zai iya shafar al'umma gaba daya lokaci guda tattalin arzikin ya rushe ko kuma ya shafi ɗaiɗaikun mutane haka nan tawaya ta rayuka wasu su mutu wurin yaƙi wasu annoba ta cututtuka wasu wani bala'i ya afka al'umma wani a samu rashin kwanciyar hankali da yaƙe-yaƙe da kashe-kashe Allah kiyaye haka nan shi ma tawaya ta kayan itatuwa to duka waɗannan jarrabawa Allah yake kai ma masu haƙuri wato bishara sai malamai suke cewa dangane da wato ɗan adam wurin musiba sun kasu gida hudu ko akwai wasu matakai guda hudu wato da ya kamata ɗan adam ba sa fita daga ɗayan waɗannan matakan guda hudu mataki na farko suka ce hali na haƙuri shine mutumin da in ya faɗa musiba zai yi haƙuri dai haƙuri shine ka danne zuciyarka kana jin raɗaɗin abin amma ka danne zuciyarka bari dan Allah suka ce sai mataki na biyu shine mataki na yadda wani zai ce to ya za a yi bala'i ya same ni kuma in yadda a ce kuma na shiga mataki na yadda a'a bambancin yadda da haƙuri shine shi wanda yake matakin haƙuri ya haƙura da abin da ya same shi ya bar ma Allah amma zuciyarsa tana ciwo sai dai ba zai ɗauki mataki ba saboda ya bar ma Allah to amma ba wanda ya koma mataki na ar-riba shi ba ma zai ji ciwon komai ba ya haƙura da abin kowa zai ji ciwon komai ba to ta yaya mutum zai iya samun wannan malamai suka ce na ɗaya idan ya auna wannan abin da ya yi asara ya auna kuma abin da zai samu lafiya sai ga wannan abin ba komai ba ne shi yasa baiwa Allah da aka zo aka ce mata ƴaƴanki sun rasu sun yi shahada wurin yaƙi ƴaƴanki fa da wane duk ba su dawo su mutu tace duk ba wannan nake tambaya ba manzon Allah ya yake sai suka ce manzon Allah kalawai ke ba abin da ya same shi duk wata musiba bayan manzon Allah wannan ne sauki kaga tayi da tunda zai manzo Allah bai mutu ba babu matsala ina fata an gani ko dai zama in ya auna ladin da zai samu lahira sai ga wannan abin da ya same shi a duniya ba komai ba so da kace ga ya shiga matakin yadda abin ma ba zai dame shi ba ina fata an gani ko zai ba akai kan mahaifinsa wurin yaki yana babana ne ko musulmi ne ba su sani ba yaki yarin cafe sai da suka kai babansa kasa ya mutu amma kawai da ya zo ya kalli su sai ya ce Allah ya gafarta mu aka ce bai ƙara faɗin wannan magana bai ƙara hakaito magana ba ma ko wurin ba da labari ya ce da wani wurin yaki sun farma babana sun kashe shi bayan kuma musulmi ne bai ƙara yi har ya koma ga Allah a ga wannan matsayin fasi ba kowa ne zai iya suka ce sai mataki na uku shine matakin godiya shi wannan mataki na biyu ko dai ka kalli abin da zaka samu ko kuma ka kalli ka auna abin da ka rasa da wani abu kuma na duniya misali ka auna cewa nayi asara kaza musiba kaza ta same ni amma kuma ina auna wannan asarar imani gwanda asarar wannan abin da imani kita za ga wasu bayan Allah in suka auna sai su ga ai imanin su bai taku ba to duk wata musiba da ta zo mai sauki sai mataki na uku mataki na godiya ga Allah musibin ma ta same ka kace alhamdulillah na ba ta gani to waɗannan matakai guda uku matakai ne na bayan Allah sai mataki na ƙarshe shine mataki na fushi a jarabe ka da musiba kai ta surutai to wannan kuma mataki ne na a shararren mutane wanda ba su yarda da Allah sai ga mutum ya ci surutu kaza sai ga wani ma mutuwa akai fa ma sai ga yana amma fa da wani ne ya mutu ga wani nan shekara kaza a kwanci ina ruwanka ko ba ka bane sai ga mutum yana wasu kananan maganganu sai ka kalle ka ga wai anya ma wannan yana da imani ko mai kyau shi Allah ba ya san da ba ya bi ka sanin wannan kai yake so ya jarra ina fata an gane saboda haka mu kiyaye fushi da jarrabawa da Allah ya mana mu zama ɗayan waɗancan guda uku ko dai mu yi hakuri ko mu koma matakin yarda da abin da Allah ya mana ko ma mu gode wa Allah madaukakin sarki kan abin da wato ya jarrabe mu wannan shine matakin da daga bayan Allah musiba ta samu mutum sai ka ji ya ce mai alhamdulillah ina fata an gani shi da ake so idan kana cikin kwanciyar hankali alhamdulillah in ma wani abu ya same ka alhamdulillah ala kulli hal ina fata an gani ka gode ma Allah madaukakin sarki ko wani hali kake shi ne wani yake ka gode ma Allah ko a bakin kura kake ko ba haka bane mana ta kama ka sai ka gode wa Allah ta yi godiya ka da Allah sai Allah ya dame ka tsira sai wani ce a wai ba shi zai gode wa Allah ba kura ce za ta gode wa Allah ina fata an gani to amma bayan Allah su ne waɗanda in musiba ta same su sai su hakuri su ce kuma daga Allah muke ga Allah za mu koma manzo Allah ya ce duk wanda musiba ta same shi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khairan minha yayi hakuri sai a ga cikin sarki ya musanya masa abin da ya fi alkhairi to sai dai fa wannan hakurin kai ne lokacin da abin yake dukanka ba sai ka je ka gama rashin hakurinka ba kuma daga baya ka zo ka ci ka bar wa Allah ina fata an gani amma sata suka ji mutum ya ce ai shela da wanda ya gani da wanda ya wuce ta gabansa da wanda ya saya da wanda ya kaza kamun kwana uku za a kewaye Qur'ani da za su mutu ka ba ka aika maka sai kuma wasu rayuka wajen bakwai kake so ka kashe su ko gerte zai biyo kuma gerte zai biyo ba sai bayan kuma an buga an yi karakare shuru to mun yi hakuri mun bar wa Allah Allah kiyaye Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗanda suke da wannan sifa suna da wata gafara daga ubangijin da kuma wata rahama daga Allah subhanahu wata'ala wa ulaika humul muqtadun waɗannan kuma su ne bayan Allah shiryayyu Allah ka sanya mu cikin waɗannan bayan Allah wallahu a'lam
na ganin tambaya sai goben Allah ya ta nan salarwa suka ce ma'ahar shekh
Mahmud Ilyas Dokoki Tafsirul Qur'an. Wannan makaranta na sanar da al'umma cewa ta fara sai da form inta za a samu a Bagauda 1 da kuma 2, sannan za a rinka yin karatu ne a Haraban ma wannan masallaci insha Allah. Allah mu dace sarkiya
da Allah da kuma musulunci da musulmai. Allah ya kanta da kafirci da kafirai, marasa lafiya mu na gidaje da asibiti insha Allah ya ba su lafiya, kuma tamma Allah ya kansa da rahma. Allah ya sa mu suka da imani. Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zaman lafiya. Allahu salla ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.